dai da suke tabbatar da rububiyarsa da uluhiyarsa akan halittarsa. Ina shaida annabi Muhammadu bawan Allah ne, manzon Allah ne, shine shugaban na farko da na ƙarshe wanda Allah ya turo shi da halaye da ɗabi'u masu kyau mafi karamci. Tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi da shi da sahabbansa da suka bi shi da kyautatawa, ma'abuta girma da falala da ɗaukaka da daraja, wanda suka so annabi son gaskiya, suka gaunace shi irin ƙaunar da ta tsallake dukkan tunanin wani ɗan adam, suka fifita son annabi akan dukiya, suka fifita son annabi akan ƴaƴa da matansu da wanda suka bi su da kyautatawa har izuwa ranar ƙarshe, ita ce ranar tashin alƙiyama. Bayan haka ƴan uwana musulmi, masoya Allah ya tabbata a wajen musulmi a duniya cewa sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ita ce mabubbugar shari'a ta biyu ta musulunci, ma'ana ana karɓan saƙo ne na shari'ar musulunci daga alƙur'ani sai kuma sunnar annabi. Idan ba a gane ba, ba a iya yin addini na musulunci, inda na musulunci ne ingantacce sai da riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Suka akan sunna, suka akan shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, suka ne akan addinin gaba daya. Kuma hanyoyin suka akan addinin shine sukan hadisan annabi. Mu ka aiba mu san addinin ba sai da annabi ya yi mana bayani a cikin hadisansa. Muna gane shari'a ne annabi ya faɗa. قال حدثنا 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 قال أخبرنا 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 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أديني بيجنوب السيد وانا داك الشيء الله يتروشني إسد ساقو نا الدين انتهير بيان الدين المسلم شندق عرشان سا تموكو متى إنازا مغان الدين سيد حديثان شيء Qur'anin kansa ba za mu fahimce shi ba sai hadisi sun fassara mana sun mana bayani shi. Da haka ya tabbata a gurin duk musulmi na ƙwarai, sai dai dan banza, sai dai mutumin banza, sai dai lalatacce mara albarka, cewa sunnar annabi, hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sune mabubbuga ta biyu a shari'ar Allah. Bayan Qur'ani sai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kuma dan jin wani dan jin mai suna tafiya ne tare, ba a daukan daya ba daya. Daka indai addini da manzon Allah ya zo da shi ne, kaji na ce wannan manzon Allah ya zo da shi, to dole sai an ji bayanin annabin ta hanyoyi ingantattu da malaman hadisi. Suka yi kokari, suka karar da rayuwarsu, wasu ko aure suka yi, suka guji duniya, suka guji mulki, suka guji kudi, suka wahala, suka tace mana wannan sunna, suka kawo mana ita. Ba dan komai ba, saboda Allah yayi alƙawari zai kare sunna kamar yadda yayi alƙawari zai kare Al-Qur'ani. Qur'ani yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna, cikin suratul Hijr. Mu ne masu kare zikiri, mu muka saukar da zikiri, ambato Al-Qur'ani. Daga cikin abinda Allah ya saukar akwai sunna din. Bayan Qur'anin, sunnar ma mai fassara Qur'ani ce. Da haka ba a gane addinin ko ba a gane Qur'anin sai an karanta sunnan. To ai waye ya kawo Qur'anin? Ai mai sunnan ne ya kawo Qur'anin. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. To kaga ita ma saukar da ita kake ne. Dan baya magana akan san zuciya shi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace duk abin da ya faɗa wahayi ne. Qur'ani wahayi ne, maganar manzon Allah ma da ya faɗa ba san zuciya bane, wahayi ne. To Allah ya yi alƙawari zai kare. Shine ya samar da su Bukhari, su Muslim da sauran manya-manyan malamai a duniya da suka yi hidima wajen kare sunna din. Yau ta zama a duniya da ita ake samun haske. Dan haka ya ku yan wana, lokacin da fitintinu suka bullo, da bidiyoyi suka dago karukansu, da ƴan bid'a da malaman bid'a a cikin wannan al'umma, suka kokarin toshewa mutane kunnuwansu masu kyau, na jin sunnar annabi, suka kawo girgije, suka kawo hayaki, suka kawo duhu, suka kawo abun toshewa, su toshewa mutane kunnuwansu na jin gaskiya. Bin ƙarya ta cakuda da gaskiya, suka jefa mutane shakka dan su bushe hanyar gaskiya akan da yawa ko a kunnuwan da yawa daga cikin musulmi, ta hanyar kira zuwa ga bid'a, kira zuwa ga san zuciya, da saka wa mutane shakka a cikin maganganun Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kamar ya hadisin da kake saurara, sharhin da kake saurara daga baki Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ake zungulanka, sai ake musa maka shakka, ba fa lalle bane ba Annabi ma ya faɗa. Ko kuma wani ma ya ce ai ba ma sai kai magana da maganar Annabi ba, mutum musulmi ya bude baki ya ce ba dole bane aiki da maganar Annabi, mutum musulmi ya bude baki ya ce hadisan nan da duniya ta karbe su, da littattafan nan da tun alfijirin addini ake tafama su ake bi, wani yanzu da sa maka shakka ya ce wai ai maganar da Annabi aka ce ya faɗa ma ba lalle ya faɗa ba, to wai me amfani wannan magana, menene dalilin kawo wannan magana a kan ne? Sai ka ce wa mutum hadisan da yake ji ko yake saurara ba ma lalle ne Annabi ya faɗa ba, ko kuma ka ce masa ba fa dole ne sai magana da aiki da magana Annabi Muhammadu, me kake nufi? Jama'a babu rushe addini sama da wannan, fada ne da musulunci karara, aiki ne ga Yahudawa makiya Allah, ko mutum ya sani ko bai sani ba. Kuma wannan shi ke bayyana muku hakikanin aqidar mutanen nan. Duk lokacin da al'umma ta yadda za a ce mata wannan Annabi aikakke daga Allah, aiki da maganarsa ba dole ba, maganarsa da ta inganta, to so ake a ce maka ba dole ne fa sai kai shari'ar musuluncin ba. To ai shine abin da Annabi ya zo mana shi shari'a. Ku gane hadarin wannan zance, ku fahimci wannan halaka ce ta tunkaro mu daga bakin wasu da ake kyautata musu zato, ana tsammanin za su hada mutane da Allah, shi raba mutane da Allah, zasu Allah sa su gane, Allah ya sa su fahimta, Allah ya sa kuma mabiya su fahimta. Da haka ya ku yan uwana, idan fitina ta zo irin wannan, babban abin da zai taimaki mutum shine jin tsoron Allah da kuma riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ita ce take haskaka mana hanya ta shiriya, kuma take koran duhu na jahilci da bata. Duk wanda Allah ya bashi takawa, duk wanda Allah ya bashi riko da sunna, to faqad wahabahu Allahu nuran yamshi bihi fi an-nas, haqiqa ana masa al-bishir, Allah ya bashi wani haske da zai rinka tafiya a cikin mutane. Tunda ka samu tsoron Allah, ka samu sunna, ka yi riko da maganganun manzon Allah, to lalle Allah ya baka wani haske da zaka rinka tafiya, kuma ya dora ka akan dalbun najah, hanya wacce take ta tsira, sannan kuma Allah zai baka kariya daga dukkan abubuwa da ake kawowa wanda za su yi maka tasiri akan aqidarka, akan manhajinka, sannan daga dukkan abin da zai iya nesantar da kai daga bin Allah. Sannan wannan takawa, wannan tsoron Allah shine zai nesantar da kai daga dukkan mummunan tunani, tunani na banza, tunani na mulhidun, tunani na mabarzata, masu yaki da shari'a amma sun saka rigar shari'a. Wallahi akwai masu rigar shari'a amma a zahiri ne suna da rigar shari'a amma fada suke da shari'a, ko sun sani ko ba su sani ba. To kai sai ka fadaka, sai ka farga, babu wani alheri da wani dan adam zai iya kawo maka, wai alherin da zai nesanta ka da sunnan manzon Allah da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kun san me suke nufi? Idan suka raba ku da hadisan Annabi, sai kuma su dora ku akan mafarki, wanda mutanen nan galiban aqidar su abinda suke kai, sun dora mutane akan karamomi na ƙarya, akan mafarkai na ƙarya. Ka raba mutum da sunnar Annabi, ka dora shi akan mafarki, ka dora shi akan tarihin wani wanda Allahu alam wani hali yake ciki, Allahu alam wace irin rayuwa yake yaushe mai hankali yaushe mai tunani wanda ya san me yake yi za a raba shi da dahir a raba shi da tabbas a raba shi da haƙiƙa a hada shi da gaibu a hada shi da ainihin wato in ce tata kaje ka bi wani ba annabi ba kuma kana tsammani zaka shiga aljanna ka mutu kana jin cewa ba dole sai kai aiki da abinda annabi yazo da shi ba kuma kana tsammani zaka shiga aljanna kar ka bata kanka lokaci ya ku yan wana musulmi lalle wannan al'umma tana cikin tsananin bukata taraya zukatan ƴaƴanta da mabiyanta akan taqawa da yaqini da bil sunna da watsar da bid'a a kori bid'a ai fada da bid'a kada aikata bid'a duk inda bid'a ta fito ai bayanin ta a ga mutane su guje ta saboda tana da hadari rushe addini take rushe aqida take hana mutane bin daidai take yi daga baya kuma ta gadar da in an kori sunnar annabi to sai kuma a dora ka akan sunnar wani ba annabi ba ashe nan muna gani a zahiri yanda suke kokarin kashe kansu akan bin wani mutum hotonsa kawai suke gani labarinsa kawai suke gani amma yau a sawo musulmi shakka akan riko da maganar da manzon Allah yazo da ita babu bala'i da ya wuce wannan ya ku yan uwana idan kuna so ku samu nasara kuna so ku samu kafuwa kuna so ku samu ainihin karbuwa to ku riko da takawa da tsoron Allah da riko da sunna mu fa al'umma ce ta aqida mu fa al'umma ce ta imani aqida ingantacciya al'umma ce ta risalar muhammadiyya sako na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama madaukakin sako alamin sako na duniya gabaki daya ummatu tauhidin khalis mu fa al'umma ce ta tauhidi tsantsa ba shirka ba kayan shirka ba bautar wani Allah ba bautar kabari ba bautar dan adam ba bautar itace ba bautar rayin wani bautar Allah kadai biyayya wa Allah kadai riko da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma wanda ya dace da maganganun sa mu kuma al'umma ce da aka gina mu akan al-ittiba'u al-mutlaqi lil habibi al-mustafa mu yi biyayya makauniyar biyayya ga Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zababbe annabi an ce ka bi shi makauniyar biyayya indai annabi ne ya faɗa ya tabbata annabi ya faɗa rufe idan ka je kawai wallahi ba zai jaka ga halaka ba yau ai yafi ka san kanka da kanka yafi ka daudar kanka da kanka annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum aula bil mu'minina min anfusihim annabi ya fi son mu'minai kawo kansu shi yafi cancantan kai yanda kake jin kana son kanka son da annabi yake maka wallahi ya binaka laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fa qul hasbiyallah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ya zo muku manzo daga cikin ku ta abinda zai bakanta muku ya bata muku baya so yana damun shi yana kuntata masa baya jin dadi baya son duk abinda zai jefa ku cikin adat cikin damuwa cikin matsi cikin kunci mai kwadayi ne gare ku na alheri harisun alaikum mai tausayi ne da jin kai ga mu'minai bil mu'minina raufur rahim to sai wani yazo ya ce maka wai ba dole sai ka aiki da abinda yake maka ba ko kuma abinda ka yarda da shi na littafi kana bautawa Allah da maganganun annabi a ce maka ai ba garanti bane ba tabbas ya faɗa ba wallahi wannan diga ce da aka dauka ta rugurguje addinin musulunci daga baya wani ma zai zo ya daga kai zagi gashi nan yau muna ganin yara kanana suna kiran hadisi suna zagi suna ridda a Facebook suna ridda a WhatsApp suna ridda a TikTok suna ridda a kafafen yaɗa labarai na'am iyayen gidan sun bude musu hanya na rantsi da Allah duk wanda ya soki maganar annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ya fita bus daga cikin musulunci yanda ka san ana zare gari ana zare zare ana zare gashi daga cikin gari haka yake fita daga musulunci ba yanda za a yi ka yaki wannan sunnan kuma ka zauna a cikin musulunci ba danta bane kai kula da kyau maganganun ba su da dadi labaran ba su da kyau wallahi malam mafi ingancin littafai da aka sani yaro zai kira mai littafi ya dura mai ashar ya zage shi yace kuma abinda wani din ya faɗa ƙarya ne ba mu yadda ba idan ka tambaye shi to me ka yadda da shi babu daga ƙarshe in tafiya ta tafi zai ce ma maganar malam wani magana wali wane magana shehu wane subhanallah kun makara a wannan zamani da Allah ya ba wa manzon Allah sojoji masu kare sunna da harasan su da kwakwazan su masu hana kansu bacci wanda za su bada rayuwar su da jinin su na karshe don kare sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku nemo na gumba wannan ba amma ba dai fada da magana annabi ba ba dai su kan abinda manzo Allah ya zo da shi ba abun kunya irin waɗannan maganganu a rinka yin su a ƙasa ta musulmi a gari na musulmi kuma a ce wai musulmi ne yake faɗa wannan abun kunyar ya isa ya ku yan uwana musulmi ku sani cewa abinda musulmin ƙwarai suka mai da hankali akai tun da jiya da yau gaba ɗaya shine bayani akan gyaran aqida aqida tauhidi kadaita Allah binsa shi shi kadai koran gunki koran bautar kabari koran ra'ayi kana bautawa itace kana bautawa ne dan adam babu wani mutum duk matsayinsa duk girmansa duk daukakansa da ya kai koyayinsa a bauta masa ko a dora shi a kudirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ta karama ko wani daukaka da duniya ta bashi wallahi babu shi ba yi shi baka ahmada lam yansha wala huwa yunshahu bi 20 yace ka ahmada kamar ahmadu muhammad wa rasulun yati min ba'di ismihi ahmad manzo allah sallallahu alaihi wasallama ba yi irin sa ba kun za ta bai irin sa ba babu wani mutum da za a kawo maganar sa daga baya a kori ta annabi kun a kawo mana ta wani babu shi wannan mutum ba yi shi ba ba masa kokalin mu masu ji an gaya mana waye wannan dan babu shi wannan dan adam manzo sallallahu alaihi wasallama shine mafi alherin masu tarbiya shine mafi alherin masu ladabtarwa ga al'umma gabaki daya manzon Allah shine babban malami shine mafi falala a cikin malamai shine mafi falala a cikin masu tarbiya shine masoyin Allah duk duniya ba wanda Allah yake so sama da annabi Muhammad alayhi salatu wassalam fidaka abi wa ummi ya rasulullah wani dan adam da mace ta haife shi wani mutum da aka yi nagudarsa babu shi wanda ya samu matsayi da daraja irin ta annabi wannan kadai ya isa ka dauki mafici kai annabi bibita ka kare magana annabi koda waya na alamar shakiyanci da shedanci da tabewa saka wa mutane shakka a cikin maganganun annabi alamar tabewa da rashin albarka mutum ya zo yana larage shi yana suka ga abinda musulmi suka aminta da shi na maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ku raba mu da sunna ku hada mu da me ku ce mu ajiye maganar manzon Allah ku ce ba tabbas bane ku ce ba dole bane to menene ya zama dole a gaya mu me zan yi kai a gaya maka me za ka yi yanzu har yanzu baka hankalta ba yanzu har yanzu baka gane ba yanzu har yanzu a toshe kake har yanzu baka gane an ja ka ga halaka ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan mutumin fa da yake faɗan wannan magana wata ran kuma ba mamaki ka ce ka ji ya ce maka akwai wasu bayin Allah da Allah ya ba su darajar da za su shiga aljanna kafada da kafada da manzo Allah ya sha littafin su barkace ya sha rubuce wasu ma cewa ake son ma fa annaba mu matsayi to an zo wurin shara ce ta koran sunna kuma wannan shine abinda yahuda suke so abinda makiya Allah suke so su baza kan musulmi abinda kuka yadda da shi a sa muku shakka ku da kanku ku zo ku rushe gidajenku ku rushe aqidarku ku rushe tunaninku mai kyau abinda iyayenku da kakanninku suka bar ku akai wallahi dai abin nan muka sani ko kira sunan manzon Allah akai wallahi tallahi malam mutan sai da suna shafa fuskar sunan sallallahu alaihi wasallam to ina dauna annabi ina waƙe waƙe ina kada kada ina 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 duk wakar da aka yi masa duk begen da aka yi masa duk kazaɗin da aka yi masa a waye gari kuma ana sa mutane shakka akan binsa ko bin maganarsa ko a ce ba ma dole sai an yi magana da shi aiki da maganarsa ba la ilaha illallah Allah ya ce ba mu aiko ka ba sai dai rahama ga al'umma yaya za ku rabu da wanda aka ce rahama ne gare ku wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yace ga ya musu an yi wahayi gare ni cewa ubangijin ku kwaya ɗaya ne kaji ummatar tauhid din kenan fa la antum muslimun kun ni ga wuya annabi rahama ce gare ku kuma yazo ne da tauhidi sallallahu alaihi wasallam cikin suratul anbiya ni'mar manzon Allah akan wannan al'umma ni'ma ce islamiyya ni'ma ne alal ummatil islamiyya zuwan annabi kadai ni'ma ce ga wannan al'umma babu da abinda zamu yi riko da abinda annabi yazo da shi illa ta hanyar maganganun sa babu da abinda zamu yi riko sai maganganun sa da malamai suka yi aiki Allah ya ba su kariya ya taimake su sai mu bi sai mu samu tsira laqad manna Allah ala almu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim haqiqa Allah yayi baiwa ga mu'minai ta yanda aiko musu manzo daga cikin su ya tuyu alaihim ayati kaji sunnar kenan yana karanta musu alqur'ani ya fassara musu alqur'ani ai manzo Allah ba qur'anin kada ya karanta ba sai da ya bayani sai da ya sharhi sabai suka ce duk wani alheri da annabi ya sani kafin ya bar duniya wallahi ko tuntune yake kakkada fuffukan sa idan akwai wani alheri sai da annabi ya mana bayani kafin ya bar duniya ya tsarkake su wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata kaji annabi ya koyar da su alqur'ani wal hikmata ya koyar da su sunna ashe abinda manzo Allah ya zo mana da shi ya zo mana da alqur'ani ya zo mana da hadisi annabi ya koyar ya ce a koyar ya karantar yana da'awa yana fassara qur'ani kuma yana ce akwai yadda mutane qur'ani Ubadah bin Samit dai ne daga cikin ahadul nuqaba dai ne daga cikin mutane 70 da suka yi wa manzo Allah mubaya bai'atul aqaba annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci Ubadah yace kai ka san qur'ani Ubadah ibn Samit yana daga cikin mutane 5 da suka haddace alqur'ani a rayuwar annabi kafin ya bar duniya daga cikin aikin da annabi ya dora masa yace ka je ka koyar da mutane qur'ani manzo Allah yana sharhin hadisi Ubadah yana koyar da qur'ani Umar ibn al-Khattab a lokacin sa ya tura Ubadah ya tura Abu ya wannan da Abu Darda ya tura su Sham yace ku je ku karantar da mutane alqur'ani da sunna da fiqh haka suke tafiya tare alqur'ani hadisi alqur'ani hadisi sai bayanin malamai magabata na kwarai annabi ya zo mana shari'a ya dora mu akan sunna ya karantar da mu alkitabu wal hikma kaje ka duba fassarar malamai mai alhikma as-sunna wa in kana min qabl fi dhalalin mubin da da'awar manzon Allah Allah tabaaraka wa ta'ala ya tsaida shari'a da maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aka kafa daula da shine aka samu wayewa a duniya da shine aka kafa milla aka kafa hanya ta wannan hanya ta shari'a wanda ta ginu akan tauhidi kuma ta ginu akan sunna kuma shine haƙiƙanin gaskiya da masu hikima tun a da da yau da gobe suke kira akai shine alkitabu was sunna duk mai hankali a cikin masu da'awa da karantarwa yana kiran mutane akan su yi qur'ani su ma shi riko da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda wannan shine abin da manzon Allah tabaaraka ta'ala ya tafiyar al'umma akai wanda duk so manzon Allah ya bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to haƙiƙa ya so Allah ya so shari'ar Allah kamar yadda Allah tabaaraka ta'ala yake wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yakfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim ya ku ɗan uwa musulmi ku sani cewa bin sunna bin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine masdarul izzul umma shine inda al'umma mabubbugar daukakan al'umma da cigaban al'umma da gyaruwar al'umma al'umma ba za ta gyaru ba sai da karatun hadisi da aiki da hadisi al'umma ba za ta samu daukaka ba sai ta yi riko da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba za kuma ta samu ni'ima ba har abada idan ya kasance makiya musulunci cikin mabarnata wanda suke cikin addinin da wanda suke wajen addinin suka hada kai suke yakar addini ta hanyar kautar da mutane daga bin sunna din da kuma aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama innaha musibatun kubra wa jarimatun uzma babbar musiba da barna da jarima kenan mai girman gaske ku sani lalle daukakakku ku wannan al'umma rabautakku ku wannan al'umma gyaruwarku ku wannan al'umma shiriwarku ku wannan al'umma
yana rataye da bin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar ku saba annabi fa li hadari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim su kiyaye takatsantsan su ahir ga wannan al'umma da za su sabawa magana annabi su sabawa shari'ar annabi فليحذر الذين يخالفون عن امره يا عمرتكم كنت با دوله كوبي با يا عمرتكم كنت با لله يا فدا با تو ان ما لله يا فدا با انا وند لله يا فدا idan kace min ba lalle ya fada ba bai ce ba to wanne zan yi yanzu shi abinda shekaru dubu da wani abu daruka akai ka zo ka dora ni akan gaibu ka dora ni akan keke fera ka dora ni akan hayaki ka dora ni akan bid'a ka dora ni akan bata subhanallah kuyi kwadai kwarai akan bin sunna kuyi kwadai kwarai akan bin salaf magabatan mu na kwarai wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira Allah ce duk wanda ya jayayya ya saba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kaji qur'ani bayan gaskiya ta bayyana gare shi da shari'a ya bi hanyar wadanda ba mu'minai ba ya bi hanyar ba salafus salih magabata na kwarai ba za mu jibinta masa abinda ya jibinta rokansa za mu dora shi akan abinda ya yi doro akan sa kuma sai mun sa shi cikin wutar jahannama tir da makoma irin wutar jahannama ya ahlus sunna ku riko da sunna ba a ce da ku ahlus sunna ba sai da ku zo mun to masu riko da sunna ya ahlus sunna alittiba'a tibaa ku yi biyayya ku yi da'a ga maganganun manzon Allah Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam takatsantsan dinku ku kiyaye bid'a kun yansanci bid'a al-hadar al-hadar min al-ittiba'i al-ibtida'i wa ittiba'i al-hawa bid'a da bin son zuciya ku nesa ku sani gaskiya ba fatana tare da masu yawa bane a'a hujja da dalili shine gaskiya waye rike gaskiya waye ke kan daidai sannan kuma ku sani ya ku masu daukan sunna ya ku masu dakon sunna ya ku ahlus sunna ya ku masu yada sunna lokaci yayi da ya kamata ku hada kawu kanku ku je ku jama'a kalmominku ku daidaita sahunku ku hada zakatanku ku ji tsoron bude wasu kofofi a cikinku wanda zai sabbaba sabani na bangaranci sabani akan siyasa siyasa ka raba mu alhali aqidan mu daya yan siyasa su watsa mu yan siyasa su kace kace da mu don samu biyan bukatar su mu yi nesa mu kiyaye duk abin da ya faru tsakanin mu mu tuna cewa uwar mu daya uban mu daya littafin mu daya annabin mu daya aqidan mu daya manhajin mu daya ko da mun samu bambancin fahimta a siyasa bambancin fahimta a siyasa ba shine bambanci a masallaci ba ba shine bambancin a cikin zuciyata ba siyasa abar duniya ce siyasa fahimta ne siyasa ra'ayi ne da kar ku bari yan siyasa su watsa ku sabani can 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 akan siyasa kar ku rinka ta'assubanci da kabilanci na ainihin jam'iyya ko na kungiyoyi ko kuma na kabilu ko kuma na wata jama'a ko kuma bangaranci kace wai kai wane ne bana tare da wane wannan laysa min dinillahi fi shay ba wani abu bane a cikin addinin Allah Allah baya so lalle ku sani gaskiya ya ku yan uwana ba a tsaye da ita akan wani mutum daya ba gaskiyar ba akan wani mutum baya daya take ba a cikin wannan al'umma aka ce banda wane ba ko wata kungiya ita kadai banda sauran ba matukar duka suna kan alkitabu matukar duka suna kan as-sunna to koda sun samu bambancin fahimta bambancin siyasa bambancin launin fata bambancin gari bambancin kasuwa bambancin sana'a bambancin tsawo bambancin ra'ayin abinci bambancin kaza wannan baya nuna an samu bambanci akan asali akan tushe wanda shine riko da alkitabu da as-sunna makiyanmu sun shige mu ta inda ba mu farga ba sai suka shiga suka sa mana sabani inda bai kamata mu saba ba suka shigo mana ta inda bai kamata su shigo mana ba sai suka mai da mu ba mu waye ba, sai suka mai da mu ba mu gane ba, sai suka samu muna ta fada kamar yadda muke fada akan siyasa, sai kuma muke fada akan ainihin wato aqida ta mu siyasar sai ta zo ta shiga ciki. Kar ku yi haka, kada ku yi haka. Ya ku masu riko da maganar manzon Allah da riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, musamman a irin wannan lokaci da makiya Allah suka bude bakin su, suka bude idanuwan su a ada'ullah cikin makiya na waje, a ada'ullah cikin makiya na ciki, suna fada da wannan sunna, suna fada da wannan aqida. A'a, mu hadu mu hakuri da juna, kuma lalle za a yi kuskure. Wal khata'u waridun ala kulli bashar, ba wanda ba zai kuskure ba, kowane ɗaya a cikin mu zai iya kuskure. Kuskure ne wajen an ce maka wani yayi kuskure, ka fito ka ce bana tare da shi, ashe kaza, to ai ba annabi bane, malami yake, wani bawan Allah ne, wani mai matsayi ne, wani mai ilimi ne, in yayi kuskure suka ce to ai ɗabi'ar dan adam ne daman yayi kuskure. Allah ya fi mana kurakuran mu gabaki daya. An shar'anta nasiha da jan kunne tsakanin mu da junan mu ta hanyar girmama juna da mutunta juna. Idan muka hadu sai mu yaki mai kokarin rushe mana aqidar mu, amma in muka watse to ba za mu iya fada da abokin gaban mu ba. Kuma akwai lada ga nasiha, sannan kuma an hana cutar da ƴan uwa, ni in cuce ka kai ka cuce mu, alhali muna aqida guda, muna kan ainihin wato manufa guda, wannan kuskure ne. Kar mu ce ya da raddi da gaba da kiyayya a tsakanin mu, wane yayi raddi akan wane, wane ya dauka ya rama, wane ma ya yada masu yadawa a social media, wane ya raddi wane, wane ya zagi wane, wata kila yana cikin fushi yayi, wata kila wani abu aka mai ba daidai ba, wata kila wata kila kaje ka samu shi Allah ya yafe masa kuskuren da yayi. Kai kuma da kaje ka yada wannan sabani, ka zama ba za ka iya kubuta a gaban Allah ba. Da haka zai iya yiwuwa in samu sabani tsakanina da wane, zai iya yiwuwa tsakanin wancan kungiya da wancan kungiya samu sabani. Abinda aka fi damuwa akan aqida suka samu sabani, a'a, abu akan sunna suka samu sabani, a'a, akan wani abu suka samu sabani. To kar mu bari a bude mana kofofin rarrabuwa da raddi a tsakanin mu da shigaltuwa akan irin abinda wato makiya Allah suke so mu shigaltu akai. An raba mu da hanya ta kwarai, an raba mu da ainihin wato hanya ta daidai, an dora mu akan gaibu, an dora mu akan sabani, an dora mu akan fada. Yau gashi har an samu masu fada da sunna, masu fada da maganar annabi, sun zo suna yada abinda suke yadawa. Yan uwa ahlus sunna a yau su suka fi kowa cancantan ayyukansu na da'awa, su hada junansu, su girmama junansu, su yi haɗin kai da shugabanninsu da malamansu da masu da'awarsu, don su kore dukkan wani sabani da ke iya zuwa tsakaninsu ko abin da ake so a kewaye su da shi. Ina son shaida muku guda, inda da shi zai tafi wannan kutuba, babu wata da'awa da take tafiya a wannan ƙasa ko a Afirka nan gaba ɗaya, in kaga dama ma ka ce a duniya a yau, in ba da Qur'ani sunna wal jama'a. Meye wannan da'awa? Kira akan tauhidi, kira akan bin annabi da gaskiya ba da ƙarya ba, aiki da maganganun manzon Allah. Da haka makiya Allah sun duba yaya za su yi su rage mutane daga wannan biyayya da ake wa annabi, daga wannan haduwa da ake wa annabi. Kowa ya ce alkitabu wa sunna, a'a, sai aka dasa wasu a ƙasar nan, za ku ji kullum kira suke akan su Qur'ani kawai za su bi. An kashe musu kuɗi, suna da kafafen yaɗa labarai, suna da riguna masu kyau da in suka saka za a kalle su, suna ta magana a fili ƙarara cewa Al-Qur'ani, Al-Qur'ani, Al-Qur'ani. Sunna ba a kore ta, magana ƙatti ne, magana banza ne. Yau a waye gari a ƙasar nan akwai wanda zai iya bude baki ya ce kar abu hadisi, kar abu magana annabi, ɓata ne, san zuciya ne, ya ɗauko sunnar annabi ya zage ta, abinda aka tabbatar mutum ya fito ya izgiri da shi, waya duba itikafi, mutum ya zo yana zagin itikafi, duba tahajjudi, mutum ya zo yana zagin tahajjudi saboda hadisan annabi sun tabbatar. Ai, hanyoyin da aka ce muku annabi ya yi, to shi suke bi su rugurguje. In suka rugurguje wannan hanyoyi da aka ce annabi ya yi, to su rugurguje addini gaba ɗaya. To sai a waye gari kuma, sai a samu wasu kuma su zo su sa maka sakyakka akan hadisan ma da kake bautawa Allah da su. Shikenan kuma muka waye gari, me za mu rike? Sun dora mu akan bata. Shikenan sai yahudanci, sai kin Allah, sai a waye gari? Gaskiya an binne ta, kada Allah ya kai mu wannan lokaci. Da haka wajibi ne duk inda ahlus sunna yake ya fito ya yaki ya kare addinin Allah ta hanyar yaɗa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wajibi ne akan ka. Kar kai bacci, kar ka kwanta, kuma da wannan ne za su kawo mana rabuwar kai ko ba komai sun sa muna ta mai da martani wa juna to abinda suke so kenan Bature yace divide and rule raba kansu sai ka iya shugabantar su ba za su iya mallakan ku ba ba za su iya cin nasara akan ku a siyasa ba sai sun raba tsakanin ku sai sun koya muku fada da jahiliya tsakanin ku sai sun shuka muku bala'i in kun rabu to sai su mamaye ku wanda yau duniyar haka take tafiya ku fadaka ku lura ku gane ku nemi taimakon Allah da riko da gaskiya da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qumu ila salatikum yarhamukumullah